Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci, yau Litinin 3 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoton taron karawa juna sani akan harkar tsaro da aka gudanar a majalisar dokokin jihar Ondo. Za ku ji tattaunawar da nayi da wani tsohon dan jarida Umar Sa'id Tudun Wada, inda ya bayyana mana kadan daga cikin kyawawan halayen marigayi dan masani Dr. Alhaji Yusuf Matamasile. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan me za ku iya tunawa ko kuma darasin da kuka karu da su a lokacin da yake a ra'aye. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Za mu kawo muku labarin wasanni a takaice daga nan birnin Washington DC, sai kuma ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a jamhuriyar Nijar sun ce 'yan kungiyar Boko Haram sun halaka mutum 9 kana sun yi garkuwa da wasu da dama a wani hari da suka kai a wani gari da ke kudancin kasar. Jami'an kasar sun ce a yau Litinin 'yan bindiga suka kai hari a garin Engalewa da ke kusa da kan iyakar kasar da Najeriya akan dawakai da raƙuma. Sun kuma ce maharan sun kwashe mutane 30-40, mafi yawansu mata da ƙananan yara, a yammacin jiya Lahadi, inda suka yi ikirarin cewa ba za su sake su ba har sai an sako wasu mambobinsu. Shi dai wannan hari na kusa ne da an kai shi ne a kusa da birnin Difa, inda wani hari na daban ya faru a ranar Laraba da ta gabata, wanda har ila yau ake ɗaura lakinsa a kan 'yan kungiyar ta Boko Haram. A wani hari, a wannan harin, 'yan kunna bakin wake biyu suka tada bombai a wani sansanin 'yan gudun hijira a garin, inda suka halaka mutum 11.
To ayin a yau Litinin, wani babban jami'in diplomasiyyar kasar Qatar ya miƙa wata takardar amsa ga kan sharuɗan da Saudiya da ƙawayenta suka gindaya wa kasar ta Qatar a rikicin diplomasiyyar da ɓangarorin biyu ke yi, bayan da aka ƙara wa Qatar tsahon wa'adin da aka bata zuwa sa'o'i 48 na ganin ta cika su. Ministan harkokin wajen Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani ya samu tarbar sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad a yau Litinin a lokacin da ya je miƙa takardar amsar, wacce aka rubuta ta da hannu daga sarkin Qatar Sheikh Tamim, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar Kuwait. Ya zuwa yanzu ba a bayyana kome wasiƙar ta kunsa ba, ko da yake Al-Thani da farko ya faɗi cewa sharuɗan da aka gindaya wa Qatar kafin a maido da hulɗar diplomasiyya da ita ba za su yiwu ba. Kasar Kuwait, wacce ita ke shiga tsakanin waɗannan takaddama tsakanin Qatar da sauran ƙasashen na yankin Gulf, ta nemi a ƙara wa Qatar ɗin tsahon wa'adin da aka bata zuwa sa'o'i 48 gabanin ƙarewar wa'adin lokacin da ya kamata ta miƙa wa Saudiya amsarta.
'Yan sandan birnin Boston a nan Amurka sun ce haɗarin da ya auku, inda wani ɗan taksi ya faɗa kan masu tafiya a gefen hanya kusa da filin tashin jiragen birnin, ba da gangan direban motar ya yi ba. Hakakin 'yan sandan David Procopio ya ce mutum 10 ne suka jikkata a haɗarin, inda wasunsu ke cikin mawuyacin hali. Ita dai taksi ɗin ta faɗa kan mutane ne a kusa da filin tashin jirage na Logan International Airport. 'Yan sanda kuma sun ce ɗan taksin yana ba da haɗin kai a binciken da ake yi, kuma ga dukkan alamu babu wani abu da ya nuna cewa da gangan ya faɗa kansu. Rahotanni sun ce haɗarin, wanda ya auku a birnin na Boston, babban birnin jihar Massachusetts da ke gaɓar teku, sun nuna cewa akwai alamun motar ta kwace wa direban ne, inda ya ba motar wuta maimakon ya taka burki jim kaɗan kafin ya yi kan mutanen da ke gefen hanya. Daga ƙarshe taksi ɗin ta je ta bigi wani bango, bayan da ta share mutanen da ke tsaye suna jiran mota a filin tashin jiragen.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yayin da biranen Amurka ke shirin bukukuwan murnar zagayowar ranar da ƙasar ta sami 'yancin kanta, jami'an tsaro a matakin jihohi da na tarayya na aiki tare domin ganin an yi shagulgulan ba tare da wata barazana ba. Sama da mutum 3 million ake sa ran za su halarci wajen kallon wasan wuta da za a yi gobe Talata a birnin New York. Ko da yake jami'an 'yan sandan birnin na New York sun ce babu wata alamar barazana kai hari da aka hango yayin wannan bukukuwa, magajin garin birnin Bill de Blasio ya ce za a zauna cikin shiri saboda aukuwar wani abu na bazata. A nan birnin Washington DC kuwa dubban mutane ake sa ran za su halarci wuraren bukukuwan ranar samun ‘yancin kan, ciki har da wurin wasan wuta da za a yi a kusa da Majalisar Dokokin Ƙasar. Shugaban rundunar ‘yan sandan birnin Peter Newsham a makon da ya gabata ya ce babu wata alamar barazana da suka hango, amma za a tura ‘yan sanda zuwa wurare daban-daban.
Amurka ta ɗage dokar nan da ta hana shiga da kwamfutar tafi da gidanka cikin jirgi kan jiragen saman da suke shiga Amurka kai tsaye daga Abu Dhabi, babban birnin ƙasar da haɗaɗɗen daular Larabawa, bayan da kamfanin Etihad mai safarar fasinjoji ya ɗauki wasu tsauraran matakai. A watan Maris ɗin shekarar nan dokar ta fara aiki a kan wasu filayen tashin jirage 10 da ke gabas tsakiya, bayan da jami'an Amurka suka nuna damuwa kan yiwuwar amfani da kwamfutar ta laptop wajen ɓoye bam. Kamfanin jirgin na Etihad, wanda ke safarar fasinja har sau 45 zuwa Amurka cikin kowane mako guda daga Abu Dhabi, ya goyi bayan wannan mataki a wancan lokacin da Amurka ta ayyana shi.
Shi labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa a namar Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, an gudanar da taron karawa juna sani akan harkokin tsaro a jihar Ondo. Ga wakilinmu Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton.
Kokarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar jihar Ondo, Majalisar Dokokin jihar Ondo ta shirya wani taron karawa juna sani don yin nazarin harkokin tsaro a jihar. Shugaban Majalisar Dokokin jihar Ondo, Honorable Bamidele Olowo Ogunne, ya jagoranci taron. Honorable Bamidele Ologun ya ce duk mai wasa da harkokin tsaro yana wasa da rayuwarsa ne. Ya ce Majalisar Dokokin jihar Ondo ta baiwa harkokin tsaro muhimmanci sosai. Shi ko wakilin kwamandan runduna ta 32 ta sojojin Najeriya da ke Akure, Kanar Uche Chukwu Samuel, ya buƙaci jama'a da su dafawa jami'an tsaro. Kanar Uche Chukwu Samuel ya ce ya kamata jama'ar ƙananan hukumomi, jihohi da ma ƙasa su baiwa jami'an tsaro goyon baya, don ana samun rashin tsaro a ƙananan hukumomi, ana samun rashin tsaro a jihohi, haka ma ƙasa. Ita ko kwamishiniyar 'yan sanda ta jihar Ondo, uwar gida Ida Harrison Ibifuye, ta yi kira ga jama'a da su haɗa kai don a tsara dabarun ta yadda za a samar da zaman lafiya a jihar Ondo, wanda zai sa jama'a su yi kwana a ido rufe, ba su yi kwanan zomo ba.
And put in place strategies that will enable us to ensure peace and security beyond this state so that everyone can sleep with their eyes closed.
Sarakin gargajiyar kasar Ikaye, Oba George Badele, ya ce sarakunan gargajiya na da ayyuka da yawa da suka shafi harkokin tsaro.
That is the job of the traditional ruler: security information, security gatherings, information dissemination, to talk to.
Oba George Fadeyele ya ce ayyukan sarakunan gargajiya shine samar da tsaro, tattara bayanan tsaro, tare da sanar da bayanan tsaro ga jami'an tsaro don su ɗauki matakai. Taron bitar dai ya sami halartar jami'an tsaro, ƙungiyoyin sufuri, 'yan kasuwa da ma masu ruwa da tsaki a game da tsaro da dama a jihar ta Ondo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Kamar da kuka ji a shirinmu na yamma, yau Litinin Allah ya yi wa ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Maitama silar rasuwa, tsohon jigon siyasar Arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Ya rasu bayan wata jinya a Masar, sakamakon haka na tattauna da Umar Sa'idin Wada, wani tsohon ɗan jarida, don jin irin abin da zai iya tunawa da marigayin. Ga yadda tattaunawarmu ta kasance. To assalamu alaikum, barka da warhaka.
Wa alaikum assalam, Muhammad Nazir.
Laya kuma haƙurinmu na rashin ɗan masani.
Ɗan masani ba, alhamdulillah.
To Allah ya masa rahama. To a matsayinka na ɗan jarida, tsohon ɗan jarida kuma mutumin Kano wanda yake kuma ka san shi ba wai sanin shanu ba in ji Hausawa, wani irin abu za ka iya tunawa game da shi?
Gaskiya zai yi wuya a sake samun wato irinsa a wannan zamanin. Ka san musamman yanzu da ƙasar nan ake kukan cewa akwai tsananin rashawa da cin hanci. Irin su ɗan masanin Kano marigayi Allah ya ji kansa, ɗaya daga cikin darasin da suka ba mana shi ne na rashin son zuciya. mutumin da in minista in commissioner yayi wakilin Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya, amma har yanzu babu wanda zai ci ga wani misali na wata alamun da hana guda ɗaya ne, kuma har ya gama aiki har zuwa shekarun 1990 lokacin da Janar Babangida yake shugaban ƙasa. Wato ya yi minista ba irin tsamin da bai riƙe ba, amma ina nan a gidansa na wato na gado gidan ƙasa har sai da gwamnati zamanin mulkin Janar Babangida aka ce kamar da ake ba da labari ya zo gidan nasu igan shi ita gidan ƙasa ne ga shi tsohon gida. Yi mamaki yanzu kai ne a wannan gidan, dama baka da wani gida sai wannan ya ce a shi gida na ke nan. Shi ne a lokacin aka ce gwamnati taimaka ta gina masa wannan gidan a wata unguwar. To kaga yau ko shugaban ƙaramin hukuma mutum ya yi zai yi wuya a ce ya yi shekara ɗaya ba tare da ya gina katafarin gida ba a idda halin Najeriya take a yanzu. Sannan ba shi da girman kai, baya kyamar jama'a. Ni na san yana zaune wato lokacin da yake raye, ina da lokacin da zai fito ya zauna a falansa. Duk wanda yake so ya gan shi ya san lokacin da zai fito, ya san lokacin da zai gan shi, kuma in yana da wani bayani ko wata buƙata za a saurare shi. Ka san a Najeriya mutanen da suke da hali waɗansu ƙura ma suke yi, ko kuma ka gidan mutum a ce a bacci yake yi, wani ma ka je gidan kare ne ma zai hana ka shiga.
Haji Umar sai ta dinwada warin kyale ka haka saboda ƙarancin lokaci. Na gode ƙwarai da gaske.
To Haji, to na gode Haji Nazar, a gaida abokan aiki.
To za su ji, a huta lafiya.
Mutuwa lafiya.
To masu sauraro, yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin me za ku iya tunawa game da marigayi dan masanin Kano Dr. Yusuf Maitamasile. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Yobe. Wake magana daga jihar Yobe?
Malam Idris mai turare daga unguwan Lokos.
To Malam Idris mai turare, barka da warhaka. Menene me za ka ce?
Abin da zan faɗa a kan marigayi ɗan masanin Kano, ina mar fatan Allah sa makomansa ya zama aljanna firdausi.
Amin.
Saboda muna sauraron shahin labarinku, ina jin shawarwari da yake bayarwa a kan yadda tafiyar da gwamnati da shawarwari da yake ba wa sarakuna da har harkokin da dai yake tafiyar da gwamnati kamar har sun shugabanni ƙasa haka. Kuma muna jin daɗin bayanansa, kuma duk inda da cigo yake ya kai. Saboda haka muna mar addu'an Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna firdausi ya zama makomansa.
To amin Malam Idris mai turare, mun gode. Sai kuma mu je Kaduna. Wake magana a Kaduna?
Alhaji Rufe Musulubi ne daga nan Gadaga.
To barka da warhaka.
Muna yawa sanin ina wuni a aiki.
Ina gaji alhamdulillah.
Muna mishi fata Ubangiji Allah gafarta mishi, mun yi rashi wallahi sosai Najeriya.
To amin amin.
Allah shi rahama su.
Amin amin. To mun gode. To bari mu tsallaka jihar Bauchi. Wake magana daga Bauchi?
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, me zaka iya tunawa dangane da marigayi dan masanin Kano?
Hakika dan masanin Kano mutum ne wanda ba za mu manta da shi ba tarihin rayuwarmu, saboda irin gudumawa wanda ya bayar ma ci gaban Najeriya, musamman ma mu arewacin Najeriya. Kwarai da gaske ba za mu manta da shi ba, saboda ya kawo ci gaba kuma ya wayar da kan al'umma kwarai da gaske a kasan nan. Fatan mu Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
Amin amin. Amin amin.
To mutanen kuma ma daki sun ce a gaishe ku, suna mika mu gaisu, so Allah ya taimako.
To muna ansawa kwarai da gaske madalla. So yanzu kuma za mu je Zamfara. Wake magana da Zamfara? Hello. Wake magana? To da alamar layin zamfara yana tsintsinkewa dan dai ba ma jinka. To wai tashi ta katse. To kar a manta dai yau abinda muke magana akai shine
movie.
To daga ina?
Daga movie?
To wake magana daga movie.
Awal Usman movie.
To Malam Awal.
Na'am.
Yaya me zaka ce dangane da dan masanin Kano? Margai dan masanin Kano.
Gaskiya mun yi rashi dattijo mai arziki wallahi. Gaskiya ni da naji ma arziki na ya mutu wallahi. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa.
To amin.
Allah ya sa ya huta.
To amin.
Allah ya sa ya huta.
Amin. Yawa to mun gode. To madalla. Sai kuma jihar Kano.
To, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Wa ke magana daga jihar Kano?
Na Umar officer unguwa online mai fata dan kungiyar nan ta Aminan Juna daga nan jihar Kano.
To, officer.
To, ba wanda zai kai mu alhini da nuna cewa mun yi babban raki wato dan masani na Kano. Wanda zan yi tana ci da wani abu na alheri da yake da shi. Na farko, illocin da zai yake shigun taro, ko babu zai zo wannan halattar wannan taro. Kuma mutum ne da yake son ci gaba haduwar arewa ya ga gina arewa babu cin hanci babu cin rakewa mutumin da a duniya a hasashen shi za a ga cewa yayi minista yana shekara 25 shine wanda yake da gida na ƙasa har a gama bai taɓa samun wani irin wannan abubuwa ba kaga wannan mu ne ƴan Kano za mu yi alhini da za mu yi addu'a Allah ya mai mana gurbi da wannan abubuwa saboda samun wannan mutumi gaskiya za a yi wahala wanda za a samu dan masanin Kano gaskiya ina alhini sosai ina taya dukkan ƴan uwansa da ƴan Kano alhinin wannan rashi Allah ya sa kan kafinan Allah ya ba iyayensa da ƴan uwansa da hakurin jure wannan rashi Umar Ofisa Unguwa Ofulai mai fata dan kungiyar nan ta Aminan Juna da kanan jihar Kano Najeriya ta ki lafiya.
To madalla mu gode. To ga wani kira kuma daga Burkina Faso. Wake magana daga Burkina Faso?
Isa mai gidi dan Niger ga nan Burkina Faso.
To Malam Isa, menene ra'ayinka game da marigayi?
Wallahi wannan bawan Allah duk bani duk gudan wadin Nigeria aka ce an yi rashi.
Na'am.
Ubangiji Allah shi rahamshe shi.
Aha, amin.
Allah sai mu saka idon shi.
Na'am.
Allah sai ga mala lafiya.
To, amin. Amin.
Wallahi ni na mishi gamuwa guda tun 1976.
Shekara ta 2000 da
1976.
1996.
Shida.
Wow. Tarkashi.
Mun gamu cikin garin Sokoto.
Allah sarki.
Allah
sarki.
Ni dan Niger na amma nayi zama cikin Sokoto kwarai ko da Allah mai nan Burkina Faso. Na mun kaɗu mu da shi.
To masha Allah. To mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Yanzu bari mu tsallaka movie. Wake kira daga movie?
Malam Bala ne daga movie.
To Malam Bala.
Na
me zaka ce game da rashin dan masani?
Wallahi na yi bakin shiga su zabi ne wallahi. Allah ya gafarta masa.
Allah sarki. Amin.
Madalla.
Amin. To mun gode kwarai da gaske Malam Bala. Sai kuma Nasarawa. Jihar Nasarawa. Wake magana daga jihar Nasarawa?
Jihar Nasarawa.
Wani ne?
Bilyamin Hashimu daga wai jihar Nasarawa.
To Bilyamin Hashimu, menene ra'ayinka game da marigayi?
Gaskiya mi babban rashi. Rashi nan ba na Kano ne kade ba, Najeriya gaba daya.
Haka.
Allah ya gabata mishi.
To amin.
Allah ya sa ya huta.
Amin. To madalla Malam Bilyamin mun gode. To karamanta dai muna karban tambayoyi ne akan me za ku yi tunawa dangane da marigayi dan masanin Kano. Dr. Yusuf mai tamasile. To Malam Naija, wake magana? Ya sunanka?
Abubakar ne daga Niger.
To Malam Abubakar, dan rage rediyon ka, ina jin ka, ina jin karar, ina jin muryata a cikin rediyon ka.
To masha Allah.
Yawa.
Arige ko?
Hello, yawa ka rage? Yawa. To me zaka ce game da dan masani?
To ni dai na dade yanzu shekaru gaskiya ina neman ku ban same ku ba sai yau.
To an yi sa'a ka same mu yau.
Kuma yanzu wannan don yi Allah ya ji kanci an fa mutuwa kun tuke.
To amin. Amin, amin. Mala Abubakar, mun gode.
Ya za zamanin kun mun gode wallahi.
To madalla. To madalla, mun gode mu, sai a ci gaba da kira, insha Allah za a ci gaba da samun mu. Sai Bauchi kuma, Bauchin Yakubu, wane ne daga Bauchi?
Mala Abdullahi dan asali ne, shugaban zakire na Idris Gadau local gamman daga garin Gadau.
To Mala Abdullahi Zakiru, na faɗa daidai? Na ce Zakiru?
To
Zakiru, menene ra'ayinka ga madar rasuwar marigayi dan masanin Kano?
To ra'ayina dai game da marigayi dan masanin Kano, mun san shi mutum ne haziki mai tsoron Allah, mai kwatanta gaskiya. Kuma addu'ar Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama.
To amin, amin.
Kuma Ubangiji Allah ya sake ba mu wasu masu hali irin nasa a shugabannin nan.
To amin, amin. Amin, amin. Mun gode kwarai da gaske Malam Zakir, saboda karancin lokaci kuma anan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma goben Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarwa da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Muna fatan kuna nan kallon kuma da muke a nan Washington DC. To mutanen Jamus har yanzu suna can suna ta tsallan murna bayan gagarumin nasarar da suka samu na gwabje ƙasar Chile a gasar cin kofin Confederation Cup da aka kammala a Russia a jiya, inda su ƴan Jamus din suka cinye ƴan Chile da ci ɗaya da babu, wanda kuma wannan ya nuna cewa ashe kocin Jamus ɗin nan Joachim Löw ya yi gaskiya da ya ce bari ya ƙyale tsofaffin ƴan wasa ya yi amfani da matasa. Kwallon kawai da aka saka ya raga ita ce wacce last 16 da ya saka wa su Jamusa din, yayin da Chile wacce ta taba cin Copa America ta bata lokaci da yawa wajen samun dama, amma bata yi amfani da ita ba na tarama wannan ci din har lokaci ya zo ya kure. Sannan kuma dole a gode wa shi mai tsaron gida na Jamus, wato Mark Andre, saboda kokarin da yi na kare kwallaye barkatai da su ƴan Chile suka yi ta cilla mashi. Kwanaki goma da suka wuce an yi kwallo a tsakanin Chile da Jamus, inda suka tashi canjar wato 1-1 a lokacin da ake kwallon rukuni-rukuni a cikin rukunin nasu. To amma da aka zo a wannan tajiya din, sai abubuwa suka canja, duk da cewa lokacin da aka fara kwallon mutane da dama sun baiwa Chile dama da cewa watakila ita za ta ci wannan kwallo. Wani abu da ya faru a wajen wannan kwallon shine cewa Rasha ta nuna cewa lalle ba kamar lasa bace, kuma ta shirya wa gasar cin kofin duniya din gurungun da za a yi baɗi a can ta hanyar da aka ga shirye-shiryen da ta yi. Kuma duk da mada ake da ita game da wuraren wasannin da kuma halin ƴan banga na Rasha, duk an yi ba damuwa, an gama lafiya. Yawon zakanan kwallon kafa na Najeriya Nwankwo Kanu, wato captain din Super Eagles na Canada, ya ce mutuwar shahararren dan kwallon na Cote d'Ivoire to Cheick Tiote a kwanakin nan ya kamata ta zama wani hannun kamar sanda ga hukumomi na cewa su tashi tsaye su san abin da suka yi game da ciwon zukata da yake samun ƴan wasan Afirka. Za ta tuna cewa dai a farkon watan da ya gabata na Yuni ne shi Tiote ya mutu a ƙasar China, yana da shekaru 30, kuma ya mutu ne lokacin da ya faɗi yayin da yake karɓar horaswa a cikin ƙungiyarsa ta China din, wato Beijing Enterprises. To shi dai Kanu kansa ya taɓa fama da irin wannan ciwo na zuciya a lokacin da yake kwallo, kuma shi yasa yake cewa yanzu ga shi an yi asarar shi wannan Cheick Tiote din, kuma kafin shi amma ya asarar ma Vivian Fo, wanda shi ma ta haka ya mutu. Kuma ya ce ga shi har yanzu bai ga alama an ɗauki wasu matakai na shafa wannan matsala ɗin ba. Shi Kanu an jingine shi har na tsawon watanni 9 a shekarar 1996 lokacin da ya samu ciwon zuciya din, wanda wato lokaci yana bugawa Inter Milan ne. Daga bayani aka bari ya koma kwallo bayan da aka yi mashi aiki a Ohio da ke nan Amurka. Nwankwo Kanu, wanda ya taɓa zama ɗan kwallon Arsenal, ya sake fuskantar wato aikin tiyata na zuciyar shi a shekarar 2014, kuma kamar da aka sani ya taɓa bugawa sauran kulob-kulob ɗin su Ajax Amsterdam da Portsmouth, kuma yanzu haka an ce yana shirin ya buɗe wata asibiti ta kula da ciwon zuciya irin wannan a Abuja, wacce aka ce za a kashe sun zurutun dala miliyan 17 na Amerika a kanta. Kanu dai yana da wata cibiyar kula da wato ba da taimako da tallafi ga masu fama da ciwon zuciya, wanda ya zuwa yanzu ta yi aikin tiyata wa mutane 538 a ƙasashen Ingila, Indiya, Najeriya da kuma Isra'ila. Jama'a, abin da ya sauka labarin wasanni yau kenan daga Washington, da huta lafiya.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bayyana 'yancin kai daga Burtaniya a shekarar 1776, domin samawa dukan Amurkawa damammakin da ba za ta taba kwace musu ba. Cikin waɗannan damammaki kuwa sun hada da rayuwa cikakken yancin kai da kuma kasancewa cikin farin ciki. Thomas Jefferson shine shugaban da ya rubuta furucin yancin kai wanda yayi amfani da kalmar damar da ba za ta taba kwacewa ba, wanda ke kiraran abubuwa guda biyu game da yancin dan Adam. Na farko yace ba gwamnati ce ta ba mu wannan yanci ba, muna da su koda gwamnati bata ba mu su ba. Na biyu, ba za mu taba sadaukar da wannan yanci ga gwamnati ba koda da amincewar mu. Ba za a iya kwace mana ba, kuma ba za mu bari a raba mu da shi ba. Mr. Jefferson yayi daidai da yayi wa yancin Amurkawa wannan fasara, saboda wannan fasara ta yi daidai da yancin da Amurka ta samu daga Burtaniya. Ta waye kamar yadda ya ce, ya dace muddin bayan kuntatawa ta lokaci mai tsawo, gwamnati ta ci gaba da kin mutunta ƴan ƙasa da kuma ba su yanci. Juyin juya hali ne abu na ƙarshe ga Amurkawa. Sai da suka samawa kansu sababbin dakaru domin tsare rayukansu, ba domin saboda gwamnati mai mulkin kama karya ba, amma akan yadda aka tsara domin rage mulki cikin tsananin kunci. Wakilai 56 da suka rattafawa fassarar yancin kan Amurka hannu ba su dauki ayyukansu da wasa ba. Sun shiga hatsarin zargin su da cin amanar gwamnatin Burtaniya, amma suka gane cewa hakan ya zama wajibi. Benjamin Franklin, mafi shekaru a cikin waɗanda suka rattafawa takardar ba da yancin kan hannu, ya ce, hakika ya zama wajibi ne mu kasance tare, ko kuma idan ba haka ba, to lalle babu shakka za mu kasance a warwatsi. Sun shirya sadaukar da rayukansu domin samarwa kansu yancin da ba za ta kwace musu ba. Ta kasancewa kawunansu a haɗa ne kaɗai suka samu wannan nasara. A wannan rana ta 4 ga watan Yuli, Amurkawa na murna zagayowar wannan rana ta samun ƴancin kai da kuma jaruntakar da maza da mata da suka sadaukar da kawunansu da ba da rayukansu wajen samar da ƴancin da ba za ta taɓa kwace musu ba. Hakika ya kamaci kowane ɗan Adam. Haka a ranar murnar zagayowar ranar samun ƴancin kai, ba bikin samun ƴancin kai kaɗai Amurkawa ke yi ba, amma ya haɗa da dukkan ƴancin da bal'adama suka samu a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, yanzu kuma ga Muhammad Lalo da labarai amma a takaice.
Jami'a Jamhuriyar Nijar sun ce ƴan kungiyar Boko Haram sun halaka mutum tara a Kana, sun yi garkuwa da wasu da dama a wani hari da suka kai a wani gari da ke kudancin ƙasar. Jami'an ƙasar sun ce a yau Litinin ƴan bindiga suka kai hari a garin Ngalewa da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Najeriya a kan dawakai da raƙuma. Sun kuma ce maharan sun kwashe mutane 30 zuwa 40, mafi yawansu mata da ƙananan yara, a yammacin jiya Lahadi, inda suka ikirarin cewa ba za su sake su ba har sai an sako mambobinsu. A yau Litinin, wani babban jami'in diflomasiyyar ƙasar Qatar ya miƙa wata takardar amsa kan sharuɗin da Saudiya da ƙawayenta suka gindaya wa ƙasar Qatar a rikicin diflomasiyyar da ɓangarorin biyu ke yi, bayan da aka ƙara wa Qatar tsawon wa'adi da aka bata zuwa sa'o'i 48 na ganin ta cika su. Ministan harkokin wajen Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani ya samu tarbar sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad a yau Litinin, a lokacin da ya je miƙa takardar amsar wacce aka rubuta ta da hannu daga sarkin Qatar Sheikh Tamim, a cewar kamfanin dalancin labaran ƙasar Kuwait. Zuwa yanzu ba a bayyana ko me wasiƙa ta kunsa ba, ko da yake Al-Thani da farko ya faɗi cewa shuruɗin da aka gindaya wa Qatar kafin a maido da diplomasiyyar da ita ba za su yi ba.
To, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu namu na yau. Sai kuma gobe, in Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Saida Hamdin da ta da shirin ta ba da umarni, da injiniyanmu Malam Sulaiman, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.